نزل الفلك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadan Kaya a cikin garin Kano, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, yau 29 ga watan Safar, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 12 miladiya ta 2015, a wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsiri suratul baqara. Sannan wannan shine majalisin mu na 64 a tafsirin wannan sura. Da farko ina bawa ƴan uwa hakuri da za su ji a murya ta, saboda ciki daga tafiya nake akwai gajiya, saboda haka sai ai hakuri da yadda za a ji karatun yau. Sannan akwai tunatarwa akan ayar da muka kwana, akwai gabar karshe da mun kai ta karshe ba lokaci yayi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina ashraku يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
نعم. الله تعالى يجي wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat, kuma lalle zaka same su sune mafiya kwadayin mutane, ala hayat bisa ga rayuwa, wa min alladhina ashraku kuma mafi kwadayin rayuwa sama da wadanda suka yi shirka. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana, dayan su yana fatan ina ma a bashi rayuwa ko a rayar da shi shekara 1000. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر, dan an rayar da shi shekara 1000 wannan ba zai nisantar da shi daga azabar Allah ba. Wallahu basirun bima ta'malun, bima ya'malun, Allah masani ne, Allah mai gani ne game da abin da suke aikatawa. Kamar yadda muka ce, wannan aya tana magana akan yadda waɗannan mutane Yahudawa waɗanda suke cewa sun yi imani da abin da Allah ta'ala ya saukar, kuma Allah ta'ala yake ƙaryata su, waɗanda kuma suke cewa dahira ta su ce su kadai, su Allah ta'ala ya halicci lahira saboda su, abin da take cikin lahira na ni'ima domin su aka halitta. Allah ta'ala ya ce to su yi fatan su mutu mana, inda gaske ne in har suna ganin cewa abin da Allah ta'ala ya yi a lahira na ni'ima dan su kadai aka yi, fatamannawul mauta, to ku yi burin mutuwa mana. Allah ya gaya mana ba za su taɓa yin burin mutuwa ba har abada. To shi ne kuma Allah ta'ala ke ƙara faɗa mana irin yanayin ɗaya daga cikinsu da irin kwaɗayi da suke da shi game da rayuwa ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Allah ya ce tabbaci haƙiƙa za ka same su mafiya kwaɗayin mutane bisa ga rayuwa. Ya waddu ahaduhum min alladhina ashraku, kuma fiye da waɗanda ma suka yi shirka, duk da cewa mushriki shi bai ma yadda akwai tashin, wato tashin alkiyama ba, bai yadda akwai tashi bayan mutuwa ba, bai yadda akwai hisabi ba, ballantana aljanna da wuta. Don haka shi yana ganin da rayuwar gaba ɗaya anan za a yi ta ta ƙare. Don haka shi zai so ya ga cewa ya yi doguwar rayuwa ta yadda zai mori duniyar da yawa. To duk irin yadda mushriki ya kai ga kwaɗayin rayuwar duniya saboda bai yi imani ba akwai wata rayuwa ta bayan duniya, to bai Yahuda ya fi shi kwaɗayin rayuwar duniya, shi da yake cewa ya yi imani da lahira, amma kuma ya fi wanda ma bai yi imani da lahira ba kwaɗayin rayuwar duniya. Shi ne ma'anar wa min allazina ashraku ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana, ɗayansu yana fatan ina ma a raya shi shekara dubu, wato ina ma shekara dubu. Wasu daga cikin malamai kamar yadda muka faɗa a wancan satin suna mayar da damirin ahaduhum hum ɗin yana komawa zuwa ga Yahudawa, cewa ɗaya daga cikin Yahudawa za ka same shi yana fatan ina ma ya rayu shekara dubu. Wasu daga cikin malamai kuma suka ce a damirin ahaduhum ɗin yana komawa zuwa ga mushrikai, ya waddu ahadul mushrikina law yu'ammaru alfa sana, ko ya waddu ahadul ladhina ashraku law yu'ammaru alfa sana, wato ɗaya daga cikin mushrikai za ka same shi yana fatan ina ma ya rayu shekara dubu. Malaman da suka yi tafsirin nan na biyu suka ce shi ya fi dacewa saboda na farko wato taswirar da aka yi ta kwaɗayin ba Yahudi ga rayuwa za ta fi bayyana idan aka ce lamirin yana koma ga mushrikai. Wato a gaya maka cewa duk da irin mugun kwaɗayin da mushriki yake da shi game da rayuwa, wanda har akan samu ɗaya daga cikinsu ma zai yi fatan ya rayu shekara dubu, to bai Yahude ya fi su wannan kwaɗayi. Wato kaga shi kenan bai Yahude zai so ya rayu shekara dubu biyu ko dubu uku ko fiye da haka ba, tunda shi mushrikin da bai yi imani da lahira ba ga iya dashi guri, to wannan kuma Allah ta'ala ya ce sun fi su kwaɗayin rayuwa. To kenan kwaɗayin rayuwar bai Yahude ta fi ta mushriki wanda ba bai yarda akwai tashin alkiyama ba. Sannan abu na biyu suka ce shi ne aqrabul mazkur, a ka'ida ta larabci adh-dhamir ya'udu ila aqrabil mazkur, sai idan akwai wata qarina wata alama da take nuna cewa dhamirin ba zai koma zuwa ga aqrabil mazkur ba, to sai a mai da shi zuwa ga ab'adil mazkur. Amma aqrabil mazkur shi ne allazina ashraku, su suka fi kusa da dhamirin, don haka dhamirin ya koma kansu ya fi dacewa. Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar, kuma dan an raya shi shekara dubu wannan ba zai sa shi, wato ba zai nisantar da shi daga azaba ba, wato komin dade wanda zai yi cikin jin dadi cikin sa'a, wato cikin rayuwa mai kyau mai dadi ya shekara dubu, to akwai ranar da zai mutu, in ko ya mutu to shikenan azabarsa ta zo. Saboda haka dadewar a duniya ba ita ce za ta raya shi, ba ita ce za ta tsiratar da shi daga azaba ba. Don haka tsawon rai ba wai shi ne abinda ake bukata ba, a samu tsawon rai da kyakkyawan aiki, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ɗayanku shi ne wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikinsa ya yi kyau. Saboda haka babu sharrun nasi kamar yadda ya zo a wutarwa, sharrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu, wa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, fiyayyen mutane wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi kyau. Sannan kuma mafi sharrin mutane wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya muni. Saboda haka kaga shi yasa cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake koyar da al'umma yake cewa ka ce allahumma ahyini ma kanat alhayat khairan li wa amitni ma idha kanat alwafatu khairan li, ya Ubangiji ka tsibani rayuwa, wato ka rayar da ni matukar da rai rayuwa ita ce tafi min alkhairi, sannan ka karbi raina idan mutuwar ita ce tafi min alkhairi. Saboda haka ba wai ita rayuwar kawai ake bukata ba, a yi ta cikin biyar Allah. Shi yasa Imam Ahmad yake cewa makaruhi ne wato salaf umuman ma daga ciki hadda Imam Ahmad suke ganin cewa bai dace ba kawai ka rika yi wa mutum addu'a da baka ko da tulul umr kawai kace wani Allah ya dade da ranka ce ranka ya dade suna ganin wannan bai dace ba addu'a ce mai kyau ba in kana so kai masa kace ranka ya dade a cikin da'ar Allah wato atala Allah umraka fi ta'atillah amma atala umrak Allah ya dade da ranka to ya dade ranka kuma kana ta tsiyafa kaga ai ba gata aka samu ba ran naka yayi tsawo amma kuma cikin da'ar Allah wannan ita ce addu'a mai kyau shi yasa Imam Ahmad in aka yi masa irin wannan addu'a ran sai kan baci kawai kace ranka ya dade kawai kai shiru to mu kaga ranka ya dade ita ce addu'ar da aka fi so to in kana so kai mutum gata kace ranka ya dade cikin da'ar Allah to wannan shine rayuwar da za ta yi masa dadi kuma shine gatan da zai samu amma in ran sai ya dade ba cikin da'ar Allah ba to kaga wannan karawa kansa nauyi yake yi Allah ta'ala yace wallahu basirun bima ya'malun kuma Allah mai gani ne game da abin da suke aikatawa wato duk abin da suke aikatawa Allah ta'ala yana gani saboda haka komin dade wanda za su yi to ubangiji ta'ala babu abin da zai buye gare shi cikin aikin su za su dawo gare shi kuma zai musu hisabi bisa ga ayyukan su sannan Allah yace qul man kana aduwwan li jibrila kace duk wanda ya kasance makiyi ga jibril fa innahu nazzalahu ala kalbika bi idhnillah to lalle shi jibril shi da ya saukar da alqur'ani bisa ga zuciyarka da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ya gabace shi wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma shiriya da bushara ga mu'minai wato ayoyin da suka gabata Allah ta'ala ya yi ta bude su da kulkulkul don a rushe wancan hanzari da yahudawa suka bawa kansu na rashin imani da da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama da risalarsa cewa su abinda Allah ta'ala ya basu ya ishe su ba sa bukatar su kara hada imanin su da annabi Musa alaihi salam da imanin su da at-taura ba sa bukatar su kara hada shi da kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma alqur'ani to Allah ta'ala yake rusa wannan da'awar tasu na cewa nu'minu bima unzila alaina da suka ce mun yi imani da mu abinda aka saukar mana cewa Allah ta'ala yake cewa ƙarya suke yi domin sun fuskanci manzannin da Allah ta'ala ya aika musu da ƙaryatawa da cutarwa da sabawa da yi musu taurin kai da yi musu rashin kunya ce qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin Allah ta'ala yake ta bata imanin su da cewa ba imanin kirki bane sannan kuma ubangiji ta'ala ya rusa da awar da suke yi da cewa su suna nan rike da at-taura suna rike da at-taura rukun da suke yi wa at-taura ma ne yasa ba za su yarda su yi sako-sako har su rike wani abu da tare da ita ba don haka ne ba za su rike al-Qur'ani ba ce saboda haka su suke kan abinda sun rike shi za su samu kubuta Allah ta'ala ya rushe wannan da yace da su kul in kana lakum ad-darul akhirah to sannan a karo na uku uzurin da suke bayarwa na cewa ba za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba saboda wanda yake kawo masa wahayin jibrilu ne su kuma jibrilu abokin gaban su ne don haka abinda jibril ya zo musu da shi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su yadda ba wato kamar suna cewa mu da a ce ba jibril ne yake kawo sakon nan ba da mika'il ne to da sai mai imani to amma matsalar ka da mu jibril ne yake kawo ka maka sakon nan mu kuma jibril din ba ma shiri da shi abokin gaban mu ne abokin to ban da hauka ya zai kana dan adam kai gaba da mala'ika ko aljani aka ce ka zama abokin gaban wani aljani ai ba kyau za ta yi maka ba to bare mala'ika to a nan karo na uku sai Allah ta'ala yake kuma rushe wannan uzurin da suke ƙara bayarwa hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun zo wanda suke bayyana sababin saukar wannan ayar da kuma bayyana batun da Yahudawa suka yi da cewa su Jibrilu abokin gabansu ne. Imam al-Bukhari a cikin kitabu tafsir ya kawo hadisi daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya ji Abdullahi ibn Salam. Abdullahi ibn Salam ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo Madina. Abdullahi ibn Salam bai Yahudi ne. A Madina to ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina shi kuma a lokacin yana wata gonarsa yana noma sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi inni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabi zan maka tambayoyi uku da babu wanda ya san ansa su sai annabi tambaya ta farko fa ma awwalu ashratis sa'a menene farkon wato alamomin tashin alkiyama وما أول طعام أهل الجنة منين يكون فرقاً أبنتي إن الجنة سنن وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ميكي جاو لا يبيو يهي كمادة ما يفنسا أكو يهي كمادة ما يفنسا توشيني سيء النبي صلى الله عليه وسلم سيئتي أخبرني بهن جبريل آنفا لازلنا جبريل يزويبان أنسوشين نتنبئنا نكي sai Abdullahi bin Salam yace Jibril Jibril kuma manzo Allah yace na'am eh Jibril sai yace da shi zaka aduwul yahudi min al malaika ai wannan a cikin malaiku shine makiyin yahudawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan aya ul man kana aduwul li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika sannan annabi yace amma awwalu ashratis sa'a fa narun tahshuru an-nas min al mashriq ila al maghrib farkon alamomin tashin alkiyama wata wuta ce da za ta kora mutane daga gabashin duniya zuwa yammacin ta wa amma awwalu ta'ami ahli aljanna fa ziyaratuka bi alhut farkon abincin yan aljanna shine karin hantar wato kifi ita shine abinda za su fara ci wa idha sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ati naza'a alwalad wa idha sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'at idan wato maniyyar namiji ya rigaye na mace sai da ya biyo kamannin ubansa yayin da kuma na ita macen ya rigaya sai da ya biyo uwarsa da yaji haka sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne da ya musulunta sai ya ce ya rasulullah innal yahuda qaumun buhut وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني يجي يا رسول الله يهودا ومتانين ماسو كاجي ماسو يرفي إذن سكا سنشي وانا مسلنتا إنهار سكا سامولا بارن نا مسلنتا كافن كيموس تنبيا أكينا توزاس يمون كاجي داسو فالشري أكينا سيدا يهودا وسنزو سيد النبي صلى الله عليه وسلم يجي أي رجل عبد الله بن سلام أي رجل عبد الله فيكم عبد الله ونئر مسأيك لشيء أتكنكو سيسكتي خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا أي ما في الخير منكم أم ما في الخير مكشو غبام منكم أم شو غبام سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يتشير سو أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ميكوكي غني إذن عبد الله بن سلام أكتشير كو يويها مسلنتا sai suka ce a'azahu Allah min zalika Allah ya tsare shi Allah ya kiyaye da sai ka fada haka sai Abdullahi ibn Salam kawai sai ya fito da ba yana dan boye a kwana kawai sai ya fito suka ji ya fito yana ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah suna jin haka sai baki ya canza suka ce sharruna wabnu sharrina shikenan sai suka canza harshe ai matsiyaci ne dama mun matsiyaci wanta qasuhu suka yi tabata shi sai Abdullahi bin Salam yace fa hadha alladhi kuntu akhafu ya rasulullah wannan shine guda tun farko nace ka fara tambaye su tukunna su fada muka ni waye a cikin su saboda haka in bai Yahudi ba ya san ka shiga uku ai kuna ganin yadda yanzu yadda ake yi wa musulmi sharri ba sharri iri sai kana kama kafofin watsa labarai ma nan zaka ga shari to waɗanda ba su sani ba wani abin aka faɗa sai su ta haka ne amma da yanda zaka bincika ka tsaya ka yi tunani sai ka ga duk ashe abin bai kai haka ba bai kai haka ba Imam Ahmad ya rawaito hadisi wani hadisi na Anas ya gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta Abdullah ibn Salam wannan aya amma wannan ba shi ke nuna cewa a lokacin ta sauka ba a lokacin ta riga ta sauka sai kuma faduwa ta zo daidai da zama Abdullah ibn Salam ya zo da wannan maganar da ya tashi ana faɗa ta cikin Yahudawa ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa ayar amma sababin saukar ayar tana cikin musnad Imam Ahmad hadisin Abdullah dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa hadarat isabatun min al-yahud rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani gungun yahudawa sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalu suka ce ya abul qasim hadithna an khilal nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabi babu labarin wasu abubuwa da zamu tambaye ka su babu wanda ya san labarin su sai Annabi aka kawo abin da ya gabata tambayoyin da Abdullah ibn Salam ya musu da ansar da suka da ansar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su da Annabi ya ba su wannan ansar qalu antal ana lalle kai ne tunda daman alittafan su sun san akwai wani annabin da Allah zai aiko kuma cikin ilimin da na farkon su suka gadarwa da na ƙarshen su akwai ansa irin waɗannan tambayoyi zai yi wahala mutumin da ya tashi cikin mushrikan larabawa waɗanda ba sa karatu ba sa rubutu ba a san shi da tafiye-tafiye ba ba a san shi da cakuɗuwa da wasu al'ummomi ba su kuma yahudawan da suke zaune a cikin jaziratul arab musamman a nan madina sun rika ɓoye ilimin su ba su bar ilimin su ya shiga hannun larabawa ba don haka sun ɓoye karatun su su kaɗai suke karantar da 'ya'yansu da junansu sai wani ya yi hijira daga makka inda ba yahudawan ba ba yahudawa ba kirista a makka ya yi hijira ya zo madina a yi masa wannan tambayar kuma nan take ba da ansar yadda yake a rubuce a littafan su kuma gashi ummiyi ne la yaktubu wa la yaqra to da ya ba su ansa sai suka ce antal ana lalle yanzu kai din ne kai din ne ma'ana kai annabin ne fa hadithna man waliyuka min al mala'ika to tunda dai taurin kai ne da hasada sai aka ce to waye cikin mala'iku abokin harkarka yanzu da ana neman uzuri cikin mala'iku da wa kuke harka fa indaha nujami'uka aw nufariquka in muka ji wannan ansar to anan ne zamu tantance tafiyar mu za ta zo dai ko ku a zamu raba gari sai manzo Allah ya ce fa inna waliyyi jibril wa lam yab'ath Allah nabiyyan qatt illa huwa waliyuhu yace ni aboki na jibril ne shine abokin harkata kuma babu wani annabin da Allah ya taba aikowa har cikin annabawan ku face shine abokin tafiyarsa sai suka ce fa inda hanu fariquka to amun zo mararraba anan zamu rabu da kai ya ansa tambayoyin sa uku kuma sun yi masa alƙawarin cewa in ya ansa tambayoyin dan fa za su yi imani to amma sun karya sun kirkiro wani uzurin daban wanda zai sa su sun san ansar ita ce jibrilu tunda annabawan da suka gabace shi ma jibrilin ne yake kawo musu wahayi to saboda sun san wannan ansar ce zai ba su kuma sun tanada abin da za su faɗa su zame saboda haka sai suka yi masa wannan tambayar to ka faɗi waye abokin harkarka ce jibrilu yace to a to shikenan wannan alƙawari da muka yi mun janye walau kana waliyuka siwahu min almalaika taba'naka wa saddaqnaka da dai wani ne kuke harka da shi cikin mala'iku to sai mu bi ka mu gaskata ka to amma tun da shi ne gaskiya ba za mu yi ba manzo Allah ya ce fa ma mana'akum an tusaddiqu to me ya muku da ba za ku gaskata shi ba qalu innahu aduuna sai ai makiyin mu ne to shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika hazwa law kanu ya'lamun daga nan fa indaha ba'u bi ghadabin ala ghadab suka koma da wani hushi akan wani hushi arwar imamu ahmad da tirmidhi da nasa'i sun tambaye suka ce fa akhbirna man sahibuk wane ne abokinka قال جبريل عليه السلام قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب وان يكي سوكا دا بتون ياكي يتي متفهم ياكي kun san yadda aka yi da su da annabi Musa alayhi salam yayin da annabi Musa ya ce su shiga udkhulul ardh al muqaddasah allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin suka ce to annabi Musa ne yake kawo masa irin wannan wahayi a ce kawai mu shiga mu je mu yaki wasu amalika wasu manya-manyan mutane da sun fi mu karfin jiki da fadin jiki a ce da su za mu yaki to jibril yana kawo azaba yana kawo mana fitintunu da fadace-fadace aduwo na ba ma san shi makiyin mu ne law qulta mika'il da dai ka ce mika'ilu ne mika'ilu ba shi yake sauko da wahayi ba ko annabawan da suka gabata ba mika'ilu ne ya kawo musu wahayi ba mika'ilu wani abu daban yake kawowa suka ce da ka ce mika'ilu mika'ilu din nan shi yake saukar da rahama shi yake saukar da ruwan sama shi yake sa muna samun kayan amfanin gona to kaga shi al'amuran sa duk rahama ce da dadi da shi kace sai mu bi ka to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya har zuwa karshen ta akwai ruwaya da take nuna cewa munazara ce ta faru tsakanin su da Umar ibn al-Khattab shi kuma suka gaya mishi wannan daga baya Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar amma ruwayar bata inganta ba saboda ruwayar Sha'bi ce daga Umar Sha'bi kuma bai riski zamanin سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه با الله تعالى يقول قل من كان عدوا لجبريل كتي وندا يكسنتي مكي غا جبريل جبريل اكوي لغات لغا نلارابشي دبان دبان وجن فدرسا مفي شهره تشيني وانا جبريل شيني وانا بتتي لغا اهل الحجاز كما دا ايت جمهور سكاي كراتنسو اكوي جبريل تتي قرار ابن كثير akwai Jibril ita ce logar Tamim da Qais da wasu daga cikin mutanen Najd kuma ita ce qira'ar Hamza da Kisa'i Jibril akwai kuma Jibril Jibril ita ce qira'ar Abu Bakr an Asim akwai wasu logar daban-daban amma wadanda suke shawaz ne an karanta su a qira'u Ishazza akwai daga ciki akwai Jibril Jibril wanda muke fada Jibril da L a ƙarshe logar Banu Asad ce kalma ce da aka hada ta daga kalmomi biyu akwai jibr akwai il jibra il ko jibri il jibr din ko dai tana nufin abd kamar yanda malamai suka nakalto daga harshen Ibraniyanci cewa jibr yana nufin bawa ko kuma tana nufin kuwa kamar yanda Ibn Ashur yace shine harshen Ibraniyanci kuwa take nufi il din kuma yana nufin suna ne daga cikin sunayen Allah a cikin harshen Ibraniyanci kamar Jibril kamar Abdullah kenan kamar a ce Abdullah ko kuma quwwatullah wani abu mai kama da haka man kana aduwan li jibril wanda duk ya kasance makiyi ga jibril wanda sharadi ne wanda ya shafi kowa da kowa duk wani wanda zai kasance makiyin jibril amma dai anan ana nufin yahudawa saboda su ake magana an kawo shi da shumul aka ce man kana aduwan li jibril ba ai magana akan yahuda su kadai ba aka bar abin abu da dan duka wani wanda yake da gaba da jibril da malaika jibril ya shiga karkashi amma da yasa ubangiji ta'ala bai kebance yahuda da ambato ba anan dan a nuna musu cewa Allah bai damu da su ba bai damu da kowa ne ma yake gaba da jibril ba da su da dukkan wani wanda zai gaba da jibril a gurin Allah duk dai suke saboda haka ba ma sai an ambato su ba kawai a bar abin ma a bude ko ma wane ne yake gaba da jibril su ne ba su bane ba maganar su ma Allah yake ba maganar kowa da kowa ma yake to amma dai kowa ya san din a cikin Madina a lokacin da ake saukar da wannan aya babu wani mai cewa yana gaba da Jibril sai su saboda haka su kansu sun san su ake nufi amma ba a fade su ba dan saboda bukatar su san da su ake ba bata taso ba dan Allah ba ba wai wanda yake a ji dai ansar in su ma suna ciki to ga ansar dai ga abinda zai zai abin nan abin mamaki ku ba yahudawa ku a aqidar ku kun yarda cewa jibrilu malaika ne aiko shi ake daga Allah Allah ne yake aiko shi amma kuma ku ce ba ku san shi kuna jin haushin sa babu shakka wannan yana nuna yadda aqliyar ba yahudi ta gurbace yadda aqidar sa ta gurbace wanda yake nuna maka cewa aqidar sa rawa take ba a tsaye take ba ka yarda cewa Allah ne ya aiko shi bai taba zuwa da wani sako na shi na kansa ba sai abinda aka aiko shi ka ce kuma ka yarda da Allah da yake aiko shi kana girmama Allah da yake aiko shi shi dan aike ne amma ka ce kana jin haushin sa ya karba aikin Allah ya kawo maka kaga wannan yana nuna lalacewar aqida yana gurbacewar aqida to shi da Allah ce man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika fa innahu akwai zamiri anan fa innahu shi lalle shi jibrilu nazzalahu dan ma zamiri ne nazzalahu yana koma zuwa ga alqur'ani duk da cewa ba a ambace shi a siyakin ba amma dai abinda duk ya gabata a baya zai bayyana maka kowa ko menene ake magana ya saukar da alqur'ani ne me yasa aka boye lamirin sa aka ce nazzalahu ba a kawo shi ba la a baya ba a kawo shi ba bare a ce damiri yana koma zuwa gare shi sa shi a cikin damiri kawai ba tare da an bayyana sunan shi ba don a nuna maka girman sha'anin alqur'ani a nuna maka cewa alqur'ani kuma ya yana da kamala a shaharsa ta yadda ko cikin lamiri aka fito da shi to dukkan wani wanda ya san magana da ake zai fahimci alqur'ani ake nufi musamman ma idan aka faɗi wani abu da ya shafi wani abu na sifar alqur'anin sau menene jibril yake saukowa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi a zuciya shine alqur'ani saboda haka alqur'ani yake banta da wannan sifar don haka koda ba ambaci sunansa ba kai mai sauraro zaka san cewa alqur'ani Allah yake nufi yace ala qalbika dan a ƙara tabbatar da maganar saukarwar aka faɗi a ina yake saukar da alqur'anin ba a ce kawai fa innahu nazzalahu ba sai da aka faɗi ina yake saukar da alqur'anin ina ne mahallin da wahayin yake dira in Allah ta'ala ya aiko shi shine zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin Allah yace ruhi mai aminci shine jibril shi ya saukar da shi bisa ga zuciyarka dan ka zamo daga cikin muminai a zumin zancen watakila kamata yi ka ce dan me ba a ce tunda farkon ayatu akai kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika dan ce ba a ce fa innahu nazzalahu ala qalbi ba tunda ai ansa kiran Allah amsa maganar Allah yake fa innahu nazzalahu ala qalbi dan ya dace da maganar kul da aka ce tunda umarni ne aka ce ka ce to in ya tashi cewar dan me ba zai ce alqur'anin nan jibril ya saukar min shi a zuciyata ba sai ce ala qalbika anan dan a nuna maka cewa wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi hikayar maganar Allah ce ba maganar sa ba saboda haka za ta zo bisa mudabaka da hikayar maganar Allah Allah ce masa ala qalbika to ba zai zo ba shi dan an ce kul a baya ya ce ala qalbi a zai ce shi ma ala qalbika domin alqur'ani tun daga farkon sa har karshen sa maganar Allah ce shi yasa kulkul din ba a cire ta tana nan shi yasa lokacin da wani mahaukaci ya ce a cire ta kaga ai ba a kai da shi kawai da ya bushi iska ya ce to ai ai cewa aka annabi ya ce kul kuma ya ce dan me za mu yi ta kul huwallahu kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas a cire kul din kawai a ce huwa Allah ahad ta'udhu bi rabbil falaq a'udhu bi rabbin nas kai da ka karanta ma ko dadi ba ta yi maka ba to saboda haka Allah ya saukar shi ma annabin sallallahu alaihi wasallam in zai karanta ta sai ya ƙara kul din shi annabin sallallahu alaihi wasallam bai cire ba a inda za a cire din shi ya kamata ya cire tunda ba shi ne mai kul din ba to bai cire ba sai kuma kawai wani ya zabu shi za ce a cire shi yasa malamai suka ja kunnen suka ce ridda ce in ka ci gaba da haka kai ridda yayi sauri ya janye maganar sa wannan zahirin ayar qul nazzalahu ruhul qudus fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah, zahirin ayar yana nuna cewa mala'ika jibril ya kawo alqur'ani ya sa shi a zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba tare da ya saurari wani karatunsa ba daga bakin jibril alaihi salam, ya saukar da shi kawai a cikin zuciyarsa. Zahirin ayar haka take, kamar waccan aya nazala bihir ruhul amin ala qalbika, shi ma zahirin sa haka yake. Amma sauran ayoyi a wasu gurare suna nuna mana cewa a'a, mala'ika jibrilu in yazo karantawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake, har ma'anonin alqur'anin su je su shiga cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya saurare su da kunnan sa. Wannan shine ma'anar abinda fa innahu nazalahu ala qalbika, an-nuzulu al-Qur'an ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam, shine sauraron karatun sa, yadda karatun kuma zai ma'anonin za su ratsa har su shiga zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar da Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Kaga anan ubangiji ta'ala ya fada mana yadda kaifiyar take. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa, ana yi da yana bi ma, ana yi da yana bi ma, ba ma ya hakura har a gama karatun, yana gudun kada a gama ya manta wani abu. To shine Allah ya ce ba sai ka motsa harshen ka ba dan kai gaggawa wajen karbar sa, a'a ba sai kai haka ba, kawai ka sakunne ka saurara. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, mu za mu tattara maka shi a zuciyarka da karatun sa gaba ɗaya a cikin zuciyarka, duk mu za mu tattara maka shi. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, idan muna karanta maka kawai ka bi, kai ta bi, kai ta bi. Sauraka Allah ta'ala ya ce ba sai ya motsa harshen sa ba, kawai ya saurara. Wanda yake nuna maka cewa karatu, in kana son kai karatun da zaka samu ladan kowane harafi bi hasana bi ashra amsalha, to ka rika motsa harshen ka, ba kawai ka kalli alqur'ani kawai ka zira masa ido ba, harshen ka baya motsi ka ce wai a zuci kake yi, a'a sai harshe yana motsawa. Wannan shine karatu, dan akwai wasu zaka gansu hatta a sallah sai ka gansu zugum, amma wai sai karatu yake. Wanda sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cewa suna fahimtar karatun alqur'ani daga me, bittirabi lihiyatihi, suna ga motsin gemun sa, idan yana karatun da yake na azhar ne ko na la'asar ne da ba a bayyana karatu, ya suke gane annabi za su ga gemun sa yana motsi, ashe kaga dole sai ka motsa bakinka, amma zugum din nan da ake yi ba waswasi kawai kake yi ba karatu yake. هكذا الله تعالى يقول شيء ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما كذا كي غغاوا وجن بين قراتن القران كافن اغما مك وحينسا كتي ا ابنجي كا قرا من علمي تو شيء الله تعالى يقول فانه نزله على قلبك باذن الله للي شي جبريل شي يسوكر مك ده شي بس زوجيرك ده باذن الله wannan jumlar فانه نزله على قلبك tana ta tsaya ne maqamu jawabu sharti, ga jawabu sharti man kana aduwwan li jibril, wanda duk ya kasance makiyi ne ga jibril, to meye ansar wannan fa innahu nazzalahu ala qalbika, ita ce ansar, ita ce ansar wancan sharadi. Dukkan sharadi yana buƙatar jawab, menene jawabin sa, wannan ne domin ma'anar za ta fito fili. Abinda ake cewa babu abin da zai sa ku yi kiyayyarsa, domin me, domin shi dan aike ne, wasuɗa ne, dan aike ne tsakanin Allah ta'ala zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani. Saboda haka kiyayyar da kuke masa Allah kuke wa kiyayyar, don shi aiko shi aka yi, me ye laifinsa? Kamar a ce man kana aduwwan li jibril fala yu'adihi fal yu'adillahi ta'ala, kamar Allah ta'ala yana cewa ne duk wanda yake kiyayya da jibril to ya daina kiyayya da jibril, yayi da Allah, saboda shi ma sa shi aka yi, ba shi yayi gaban kansa ba. Me dalilin za ku fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah, da izinin Allah ya kawo maka alqur'anin, da haka ku daina gaba da jibril, ku yi gaba da Allah, kuma gashi ku kun ce maso ya Allah ne, kun ce dan kuma Allah ta'ala yayi aljanna, yayi lahira gaba ɗaya ta ku ce. za ku yadda ku yi gaba da shi ba za ku ce ba ku yadda ba wannan shine yafi dukkan abin da aka faɗa na takadirin jawabin wannan sharadi saboda kalmar bi iznillah wacce ta fito a ciki wacce za ta hada maka jumlatu shart da jawabu shart din zai iya yiwa ya kasance abin da ake nufi fa innahu nazzalahu alayka sawa'un ahabbahu am adu jibril shine ya saukar maka da qur'anin sawa'un zasu so shi ko zasu ki shi to kamar anan Allah ta'ala ya faɗi wannan jumla ta ƙarshe ta jawabu shaddi dan a ƙara fusata su kamar da Allah ya ce qul mutu bi ghayzikum ce ko ku so ko kar ku so jibril din dai shi ya ka alqur'anin ko ku yi imani ko kar ku yi imani ko ku so shi ko kar ku so shi shine dai ya ka alqur'anin kamar da ce qul mutu bi ghayzikum ku mutu da haushinku ku mutu da bakin cikinku zai iya yiwa ya kasance muradin fa innahu nazzalahu ala qalbika abinda ake nufi shi jibril shi ya saukar da wannan alqur'ani daga Allah kuma alqur'anin nan yana gaskata abinda yake cikin littafin ku alqur'anin nan cike yake da ciriya alqur'anin nan cike yake da bushara abinda ma ya kamata a ce ku yi kamata yi ku so jibril saboda ya zo da abinda zai kara karfafar abinda yake cikin littafin ku da gaskiya ya zo muku da bushara ya zo muku da shiriya ashe in ba girman kanku ba da wautar ku me zai sa ku rika yin gaba da jibril kamar haka ne fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah Allah ce musaddiqan wannan musaddiqan hal ne min adh-dhamir can fa innahu nazzalahu ala qalbika Allah ya saukar da shi alqur'ani hala kaunihi musaddiqan yana mai gaskata abin da ya gabace shi musaddiqan lima bayna yadai yana mai gaskata abin da ya gabace shi na littafan da suka wuce wato yana karfafar abin da yake cikin attaura na gaskiya yana karfafar abin da yake cikin injila na gaskiya da sauran littafan Allah saboda dukkan su da injila da attaura an sifanta kowanne da cewa hudan wa nur kowanne shiriya ne kuma haske ne to shi ba alqur'ani shiriya ne haske ne saboda haka abinda yazo babu wani abu da ya gurbata shi na ƙarya ko na kuskure a ciki sannan kuma gaskata manzannin da suka gabata dalili ne da yake nuna gaskiyar shi mai gaskata su anan alqur'ani ne yake gaskata manzannin da suka gabata yake gaskata abinda annabi Isa a Musa alaihi salam yazo da shi yake gaskata abinda annabi Isa alaihi salam yazo da shi wannan dalili ne da yake nuna cewa alqur'ani gaskiya ne saboda me saboda makaryata da jajila waɗanda suke da awar annabci sukan zo da abin da yake ƙaryata waɗanda suka gabace su ne ba abin da yake gaskata su ba domin abin da ya gabace su na shiriya yana cin karo da abin da za su zo da shi na bata to kaga ba yadda za a yi su zo su gaskata abin da ya gabace su yanzu wanda zai zo yayin da awar shi annabi ne sai ya ƙaryata alqur'ani wa khataman nabiyyi sai ya ƙaryata alqur'ani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa sai ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da yace cewa la nabiyya ba'di to amma abinda mutumin da zai zo yana gaskata alqur'ani yana gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alama ce ta cewa shi mai gaskiya ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskata abinda ya gabace ku na at-taura ya gabace shi na at-taura da injila kaga alama ne da cikin nuna shi ba makaryaci bane yana za mu ga annabawa da suka gabata duk sun gargadi mutanen su dajjal kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce babu wani annabi sai da yawa al'umma sa gargadi game da dajjal saboda zai zo yayin da'awar abinda ya warware abinda annabawa da za su zo da shi to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abinda ya tabbatar da na annabawan kaga ashe ba za a ce da shi ƙarya yake ba wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma shiriya ne alqur'ani shiriya ne ko bushara ga mu'minai hudan masdar ne sifanta abu da masdar a ka'idar larabci yana nuna mubalaga wato ya kai matuƙa da gaske wajen zama shiriya bushra ita ma masdar ce yana nuna ya kai matuƙa wajen yin bushara abinda ake kira bushara shine a sanar da mutum abinda zai faranta masa rai wanda bai sani ba kafin a gaya masa in ya riga ya ji daga wani to ba ta zama bushara ba. Bushara shine ka zama kai ne na farkon wanda ka gaya masa abinda bai sani ba, labarin kuma da zai faranta masa rai, wannan shi ake kira bushara kafin wani ya gaya masa. To alqur'ani shine yazo yana yawa mu'minai bushara da cewa suna bisa shiriya, suna bisa kamala, suna bisa yarda ta Ubangiji, kuma yana musu bushara da sakamakon da alkhairin duniya da lahira, da sakamako da za su samu daga Allah. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunaduna min makanin ba'id. Allah ya ce ka ce shi alqur'ani ga waɗanda suka yi imani shiriya ne kuma waraka ne, waɗanda kuma ba su yin imani to akwai wani nauyi da ya rufe musu kunnuwansu, sai haka akwai kuma shi alqur'ani zai zama makanta a gare su, ba za su ga shiriyar ko hasken da yake tare da shi ba. Allah ya ce wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kuma muna saukar daga cikin alqur'ani, muna saukar da abin da yake waraka ne da rahama ga mu'minai, baya karawa az-zalimai komai sai asara. Haka nan Ubangiji ta'ala yana cewa yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abadan inna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Haka nan yana musu bushara, Ubangijinsu yana musu bushara da rahama daga wajensa, da yarda daga wajensa, da aljannatai waɗanda a cikinsu akwai ni'ima ta dindindin, za su zauna a cikinta har abada. Lalle Allah akwai lada mai girma a wajensa. Ibn Abi Hatim da Ibn Jarir al-Tabari sun fitar da athar da kyakkyawar salsala daga Sa'id ibn Abi Aruba, shi kuma daga Qatada yake cewa fadar Allah da yake hudan wa bushra lil mu'minin, ja'ala Allah hadha al-Qur'an hudan wa bushra lil mu'minin. Allah ya sanya wannan al-Qur'ani ya zama shiriya, ya zama bushara ga mu'minai, domin mu'mini yace li anna al-mu'min idha sami'a al-Qur'ana wa hafizahu wa wa'ah. Domin mu'mini idan ya saurari karatun al-Qur'ani ya kiyaye shi, ya haddace shi, in tafa'a bihi wa tma'anna ilay, zai amfana da shi kuma zai nutsu da shi. Wa sadaqa bima'udi Allah alladhi wa'ada fihi, kuma zai gaskata wa alkawarin da Allah ta'ala ya yi a cikin sa. Wa kana ala yaqinin min zalika, kuma zai zama bisa yaqini akan haka, shi yasa ya zama shiriya ga mu'minai. Anan kaga Allah ta'ala ya sifanta alqur'ani da sifofi guda biyar a cikin wannan aya. Na farko dai shi alqur'ani saukakke ne daga Allah da izinin sa, wannan sifa ce ta shi. Na biyu kuma saukakke ne bisa ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sifa ta uku musaddiqun lima sabaqahu min alkutub, yana gaskata littattafan da suka gabace shi, ne musaddiqan lima baina yadayhi, yana gaskata abin da ya gabace shi. Sannan na hudu cewa shi mai shiryarwa ne, mafi kuma kamalar shiryarwa, hudan. Sannan na biyar bushara yake ga waɗanda suke mu'minai. Wannan raddi ne ga Yahudawa kai tsaye da suke yi na cewa Jibrilu yana sauka ne da yaƙi da tsanani. To Allah ta'ala ya ce da su a'a, ba kawai maganar ya sauka da yaƙi ba, a'a yana sauka da shiriya, yana sauka da bushara. Don haka waccan magana da suka faɗa maganar banza ce. Don haka za mu tsaya a nan, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada. Na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.